أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة المسلمين إنا روكم الله سبحانه وتعالى مي قوة مي قوم مي إيكو دا قدرة دا إرادة da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau 11 ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1447 wanda ta yi daidai da 28 ga watan biyu na shekarar miladiya 2026 muna nan a suratul namli da dan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta 10 daidai na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجادوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
أنا ما ɗaukakin sarki a ayoyin da muka karanta jiya yayi sababin zuwan annabi Musa a inda yake so ya gana da shi Allah da ikon shi aka kaddara ya kaddara aka hura wuta a wajen a cikin duhu don annabi Musa ya ga wutan ya je ya gana da Allah subhanahu wataala domin a lokacin ba a mai wahayi ba wutan ne Allah ya sanya masa alama wanda in ya ga wutan kudurar Allah za ta ja annabi Musa ya je wajen kuma nan din ne Allah yake so ya gana da annabi Musa din to da ya je din Allah madaukakin sarki ya mai bayanin kansa yace ni ne Allah ni da kake magana da ni din nan nahu anallahu ni ne Allahnka al-azizu mabwa'in nan al-hakimu kuma mai hikima mai hukunci mai hukunce sanya dokoki sai da yawa annabi Musa albarka da duk mala'ikun da suke wajen to Allah ya kawo shi wajen ne domin yayi preparing din annabi Musa ya shirya annabi Musa saboda da'awa ya mai wahayi kuma ya bashi waɗansu sabuba da zai rika kafa hujja da su mu'jizozin da zai rika tabbatar da cewa shi annabin Allah ne Allah sai ya zabi wannan wajen Turi Sina wajen da annabi Musa zai ya karbi ilimin annabci ya karbi hujjoji na zahiri da na batini sai Allah yake ga yanda Allah ya fara shirya shi din ya fara tanada shi yake wa alqi asaka wannan yar sandan da take hannunka bayan can mun yi bayani ta cikin suratu Maryam ne ko inda Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka kake rike da shi ya Musa sai yayi bayanin sanda yake sanda ta ce da nake dan dogaro da ita idan ina kiwo kuma in kakkabo wa dabbobi na ganyen bishiya su rika ci da sauran dai bukatu ya Allah da nake da wannan sandan to shine Allah yake masa alkiha wato abinda zai bashi hujja da power da mu'jiza ta farko kenan da zai rike ta hannu bibbiyu da ita zai rusa dukkan maki kuma da ita zai kafawa a waɗanda yake da'awa hujjan cewa shi annabi za ta zamanto dalilin shiriwan waɗansu ta zamanto dalilin kuma halakan waɗansu shine yake to jefar da wannan sandan falamma ra'aha da ya jefar da ita ya ga sandan nan ta tazzu tana motsi ka annaha janun ta zamanto macijiya tana motsi kai ka ce wani aljani walla mujbiran sai annabi Musa ya matsa da ba sai ya juya a guje walam yu'aqib bai ba dawo ba kawai bai ma waiwayo ba sai Allah ce ya kira shi ta kai ya Musa la ta khafkar ka ji tsoron komai dawo kawai inni la yakhafu ladayya al-mursalun ni manzanni na ba ta tsoron wani abu ba ta tsoron wani sai Allah saboda haka ka dawo kawai ka rike zuciyarka ka mallaki kanka ka kai jarunta ina so in shirya ka ne in baka waɗansu hujjoji masu ƙarfin da zaka rika tinkaran waɗanda zaka kira su zuwa gare ni illa man zalama amma wanda ya zalunci kansa summa baddala sai ya canja ya bar zalincin da ya zalunci kanshi yana aikin shirka yana shirka da Allah yana kafirci to ni Allah madaukakin sarki yace inna shirka la zulmun azim to wanda da yayi rayuwar shirka ko kuma yayi rayuwar kafirci domin Allah ce wal kafiruna humuz zalimun to duk waɗanda suka yi rayuwar kafirci da shirka kuma baddala sai suka canja suka musulunta baddala kufnan suka karbi addinin musulunci suka karbi wato shari'ar Allah ba'da su'in da bayan sun yi aika irin ta shirka sun bauta gumaka sun hada Allah da wani in suka tuba suka jefar da shirkan suka jefar da kafirci suka karbi addini suka bi manzanni to fa inni ni Allah game da shi gafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne a gare shi to waɗannan duka babu wata matsala tare da su wa adkhil abu nabiyu da nike so kai wa adkhil yadaka fi jaybika ka sanya hannunka a karkashin rigarka ko kuma a wuyan riganka irin dan buɗin nan haka ya cusa hannun ya shiga takani aljuhu ne wanda aka yi shi irin namu aljuhu aka yi shi aka ce ya sanya hannun shi ya fidda shi haka cikin aljuhu amma kalman aljaibu ta hada har wuyan wuya nan waɗannan kasusuwa inda ake gane mutum ya rani mutum ya soka hannun shi ta wuyan riga ya shigar da shi shi ma ana kiran shi wannan wajen jaibu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake wale ya guribna bi khumurihinna ala juyubihinna mata idan za su sa hijabi su rika sanya wato mayafin su haka doguwar riga da za ta rufe wato kasusuwan kirjin su nan ko su sanya wani daga sama shi kuma ya sauko kasa ya rufe har wuyan abin a wuyan rigan su nan kirjin su kenan shine wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna juyub shine jam'u jaybin saka ni aljuhu ne haka ko kuma wuyan hannu duka ya soka hannun shi nan ya tura shi sannan ya zaro hannun tafruj hannun zai fito bayda yana fari yana kulli yana sheki min ghairi su'in ba wai tare da wani ciwo ba ko kuma ba tare da a ce hasken mai cutar da ido bane to wannan kun ga Allah anan ya bashi sanda wanda take rikidewa ta koma maciijiya sannan hannun shi kuma da yake sanyawa a cikin rigar shi ya zare hannu ya rika kalli yana haska waje. To waɗannan guda biyu suna daga cikin fi tis'i ayatin, cikin ayoyi guda tara Allah ya bawa annabi Musa, wanda kowanne zai kafa hujja da shi a matsayin cewa shi annabin Allah ne. Ayoyi guda tara ya bashi ila fir'auna, ya tafi gun fir'auna kawai ya fara da'awa, wa qaumihi da mutanensa, innahum kanu qauman fasiqin, mutane ne da suka kasance masu yawan kafirci. Alfisku, una fasikanci babba, almukhriju minal millati, wanda yake fidda mutum daga musulunci, ba wai karamin fasikanci bane. Fasikanci ya kasu kashi biyu, shirka ta kasu kashi biyu, sannan kuma riya ta kafirci kashi biyu, fasikanci kashi biyu, sannan akwai shirka kashi biyu. Shirka kashi biyu mai fidda mutum musulunci shine babban shirka na bauta ma gumaka, na bauta wa kaburbura, na kiran wani Allah idan wata musiba ta samu. Karamar shirka ita ce riya, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana aghna, Allah yace a hadisul qudusi, ana aghna shuraka'i an shirki, faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, ni Allah na fi karfin a hada ni da wani a wajen wata ibada, duk wanda ya wata ibadan da ake yi ta domin ni Allah sannan ka shigo da wani kai tarayya da ni a wannan ibadar, to ni Allah na yafe ta, na zare kaina aje can gun wancan da ka dan da shi ya biya ka. Wannan ita ce ashirkul azhar, bi ma'ana ar-riya, wanda ita ce Allah yake faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Sannan kuma fasikanci babba mai fidda mutum musulunci shine irin wanda shaytan yayi, wa iz qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimina badalan. Wannan ita ce karaman babban fasikanci mai fidda mutum musulunci, irin wanda shaytan yayin da Allah ya umurce shi wa annabi Adama sujada ya ki yi, sai Allah ya kira shi na bashi umurni amma yayi fasikanci, bi ma'ana ya saba mun, ya kafurce wa umurnina. Wannan shine babban fasikanci mai fidda mutum musulunci. Akwai karamin fasikanci wanda laifi ne da baya kafirtar da mutum, ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, shine in dan gulma ya kawo maka gulman wani, ya kawo maka wata ƙarya, to kai bincike kafin ka dauki mataki. To kaga gulman wani ba kafirci bane da yake fidda mutum musulunci. To shi ma zalunci akwai babba, akwai karamin zalunci. Babban zalunci da yake fidda mutum musulunci shine zalunci irin na shirka, wanda Luqman yayi wa dan shi gargade yake ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim, shirka babban zalunci ne. To wannan shine irin zaluncin da yake fidda mutum musulunci. Zalunci na rashin adalci tsakaninka da iyalanka, ka saya ma wannan abu mai kyau, ka saya ma wancan mara kyau, zalunci ne. Ka dau kwanakin wannan ka bama ita wancan ka kara mata, zalunci ne. Kai wa ƴaƴanka kyauta ka haramta ma waɗansu, alhalin dukan ƴaƴa ne a wajenka, zalunci ne. Irin wannan zaluncin baya fidda mutum daga musulunci. Shine wanda da annabi ya karanta wa sahabbai innal ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, waɗanda suka yi imani da Allah basu taba yin zalunci a cikin imanin su ba, to waɗannan su ne suke cikin wato rahamar Allah da aljannan Allah gobe kiyama, suna cikin kariya. Sahabai da suka ji wannan ayan sai ta musu nauyi, suka ce aljannan nan ba za ta shigo musu ba, hankalinsu ya tashi, suka rikice, suka ce ya manzon Allah in dai aljanna mai shiganta shine wanda bai taba zalunci ba, fa ya rasulullahi ba mai shiganta, mun dai bai tsammani wane ne daga cikin mu bai taba zalunta iyalin shi ba, wane ne daga cikin mu bai taba zalunta ƴaƴan shi ba, wane ne daga cikin mu bai taba zalunta wato makwabtansa ba, ko abokanan zama ko abokanan ciniki. to idan ya zama to zalunci mana hana shiga aljanna ya rasulullah mu kan mun dai bi tsammani sai manzo Allah yake ba irin wancan zalincin da kuke tsammani ake nufi ba alam tasma qaula nabiyillahi abunnan luqman li ibnihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim irin babban zalincin nan na shirka ake nufi ina fata an gane ko ga waɗannan ayoyi guda tara din ga su Allah madaukakin sarki ya kawo su a cikin suratul a'raf na farkon su bayan sanda guda tara ne an kawo biyu anan saura nawa kenan saura bakwai akwai fari da ayoyi ne da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa aka jarrabi banu Isra'ila da fari aka jarrabe su da tufan flood a lokacin su an jarrabe su da kwarkwata an jarrabe su da yawan kwadi an jarrabe su da fari an jarrabe su da jini waɗannan su ne ayoyin su ne Allah madaukakin sarki yake walaqad akhadna ala fir'auna bisinin kaga sinin din nan shine fari wa nafsin min as-samarati da rashin yayan itaci sinin rashin ruwa da rashin amfanin gona sannan kuma fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin wad dama ga su guda bakwai idan ka samu sanda da wannan halin sun zama to guda tara akwai randa Allah ya jarrabe su da kwa'i kawai aka yi ta musu ruwan kwa'i kawai kwado ko ina kan gado cikin daki kwado kana girki ya shiga tukunyan ya shanye miya baya konewa ya shanye talbin ma baya konawa jaraba dai fitina dai kawai na kwa'i Allah ya jarrabe su da shi suka roki Allah a janye aka janye suka dawo kuma barnan su aka jarrabe su da kwarkwata mutum duk inda ya zauna su sake kwarkwata suna bin jikin shi suna malalowa suna faduwa nan ma suka roki Allah aka yaye suka koma gidan jiya Allah ya jarrabe su da jini duk lokacin da suka ji kishirwa suka ɗebi ruwa za su sha sai ruwa har ya riki ɗaya koma jini mai warin gaske duk za su ga gashi ruwan amma suna ɗiba za su sha sai ya koma jini in za su yi girki da shi sai ya koma jini in sun ɗebo za su yi wanki sai ya koma jini in za su yi wanke-wanke ya koma jini Allah ya jarrabe su da wannan suka roki annabi Musa ya yaye sannan an samu kuma ambaliya a zamanin su amma ba irin na zamanin annabi Nuhu da ya mamaye a dukkan duniya ba an jarrabe su da fari da duk waɗannan abubuwa to su ne ayatin mufassalatin it is ayatin waɗannan guda biyu sanda da hannu suna daga cikin ayoyi tara din nan da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa a matsayin mu'jiza me yasa aka ba su innahum kanu qauman fasikin saboda su mutane ne kafirai ne masu shirka da hada Allah da wani falamma ja'atkum ayatuna bayan annabi Musa ya je musu da waɗannan ayoyin gaba daya a matsayin hujja da za ta nuna shi manzo ne na Allah mubsiratan ayoyin ga su karara suna kallon su qalu hadha sihrun mubin suka ce wannan sihiri ne to sihiri ne karara annabi Musa ya kware akai saboda haka wannan ba wata mu'jiza bane domin mu'jiza bambancin da sihiri mu'jiza ita daga wajen Allah take zuwa kurewa manzo ne zai roki Allah ya bashi wata hujja da mutanensa suka nema ya kawo musu a matsayin cewa shi annabin Allah ne ba za ka tabbatar shi annabin Allah ne shi kuma annabin Allah ya roki Allah sai ya kawo masa wannan amma sihiri shine wani surkulle da ake wanda da aljanu ake yi aljanu ne za su nuna abun kawai su maka rufa ido to akwai irhafat waɗansu abubuwa da su annabadi yake kasancewa a tare da su ba sa sani ina fata an gane ko wannan shine duk ayoyin da annabi Musa ya kawo musu dinnan wajahadu biha sai suka yi musu suka kafirce musu suka yi denying din su suka yi rejecting din su wasaitanaha anfusuhum amma a can cikin kololuwar zuciyansu suna da masu yaqini sun tabbatar da cewa lallai waɗannan abubuwan da annabi ya zo musu da shi da suke nuna cewa lallai shi annabi ne na Allah, shi annabi Musa, sun tabbatar har zuciyarsu cewa gaskiya ne annabi Musa daga Allah yake. Kuma wannan sandar ta sa'in nan ba sihiri ba ne, suna da yaƙini har ga Allah, domin mai sihiri ya san sirrin ɗan uwanshi, ya san sirrin mai sihiri ɗan uwanshi, duk surƙulle da suke da ƙulle-ƙulle da abubuwa da suke da dabarun sihiri, kana ganin ɗan uwanshi in yazo duk yana gane irinsu. Amma da suka gani annabi Musa sandan nan ta koma maciciya, hannun da ya sa ya fito da haske yana sheƙi, sun karyata ne in public saboda jama'a an taru kuma ga su a gaban Fir'auna. Yawwa, amma a can cikin zukatansu suna masu imani da yaƙini da tabbacin cewa wallahi wallahi ba sihiri ba ne, wannan abin gaske ne kawai, mu'jiza ce daga Allah, kuma annabi Musa ba ƙarya yake ba. To irin wannan abin ne dai, kenan dai a zahiri a zamo tare da mutane, amma a batini sun san annabi Musa daga Allah yake, domin abin da ya yi ɗin sun tabbatar ba sihiri ba ne. Me yasa suka yi haka? Zulman, saboda tsaban zalunci, wa uluwan, da son menene girma da isa da ƙasaita. Domin idan suka gaskata annabi Musa fa, to komin matsayin mutum zai zama to ƙarƙashin annabi Musa, domin shi ne mai faɗa aji, shi ne mai cewa a bari a bari. To kaga su kuma suna gani su ne masu mulki a gari, masu faɗa aji, ta ya za a yi su da ƙarƙashin wani? Ya za a su da ƙarƙashin wani, kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul nisa'i, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wattaghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabilan ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Lokacin da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana duk sifofin da aka yi ma Yahudawa bayani game da manzo Allah, suna ganin manzo Allah suka gane shi cewa wannan shine annabin nan da aka mana bayani shi a Taura da Injila. Duk sifofin manzo Allah sun gansu tare da manzo Allah, ko ɗaya ba bai rage ba. To amma bakin ciki Yahudawa, me yasa annabi ya fito cikin Larabawa bai fito cikin su ba? To ni su ne galiban Allah yake aiko manzanni a cikin su, galiban ij'alakum mulukan ij'alakum anbiya wa ij'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alam. Yawanci su ne ake aiko annabawa da masu abin da masu jagorantar mutane. Shi ko ba Yahude ba da gidajin mutum a wajen shi irin Balarabe, domin sun tarar da su gubata suke bautawa. Mutum ya sassake gunki, ya mulmula gunki da laka, ya zo ya kwanta a gaban shi yana kuka yana birgima gunki, ya cece shi ya azurta shi. To wannan abun kawai sai ya sa suna ganin ba gidadawa a duniya irin Larabawa. So kuma tuntuni dama ahlul kitabi ne. To yayin da annabi ya fito cikin Larabawan, dama tun da Larabawan ai suna makwabtaka da su Yahudawan, ai ba sun zo Madina ba, su yi kaka gida a Madina, Banu Qurayza da Banu Qaynuqa da Banu Nadir, duk abin da ya tasamma Larabawa a lokacin kafin ai ko manzo Allah ya ce su je su tambayi Yahudawan, domin ahlul kitabi suna da littafi, su an ba su littafi, to su ne wanda suke zuwa neman fatawa a wajensu. Da Allah tun da ku Allah ya ba ku littafi, ku duba mana kaza, me haƙiƙanin shi, me gaskiyan shi, sai Yahudan su ba su fatawa. Wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala alkafirin. To ana cikin haka sun saba suna zuwa neman fatawa, gun Yahudawan nan da Nasara suna zuwa neman fata, sai kwatsam sai annabi ya fito cikin su, yace shi annabin Allah ne, Allah ya aiko shi, yana kira zuwa kaza, yana kira zuwa ga kaza, sada zumunci, a daina kashe ƴaƴa da ransu, a daina binne ƴaƴan mata da ransu, yana kira zuwa ga adalci, biyayya ga iyaye da tsarkaka da menene da menene duka. Kiran manzon Allah dai yayyawaita hey, Larabawan suka taru suka ce mu je bin ahlul kitabi, waɗannan mu tambaye su, shin wannan mutumin kai da ya fito tsakaninmu yana cewa shi annabi ne, akwai shi a littattafansu? tunda su ne malaman wanda suke ba su fatawa. To da Larabawan suka je wajensu, ga wani fa ya taso cikinmu yana cewa shi annabi ne, an aiko shi daga Allah, Allah ya aiko shi, shi ne annabin ƙarshe, shi ne kaza kaza, da Allah ku duba mana littattafanku mana, an ambace shi ko akwai sifofinsa da bayaninsa a cikin littattafanku. Shi ne suka ce ba alaman shi a cikin littattafanmu, makaryaci ne, babu shi. Alhalin suna kani suna ganin manzo Allah sun gane shi ne, baƙin cikinsu kawai bai fito cikinsu ba, wallahi shi ya hana su imani da manzon Allah. Ya za a yi gidadawan Larabawan nan da suke gani gidadawa, yau Allah ya fidda fiyayyen halitta a cikinsu, shugaban annabawa a cikinsu, cikamakin manzannin Allah a cikinsu. Yanzu suna yadda in suka ce annabi shi ne wannan, to su fa sun kare sun zama ƙarƙashin Balarabin mutum kenan, wanda suke ganin shi baki daji. Yanzu ƙabilun Laraba sun zamanto su ne abin martabawa, sun samu daraja, sun samu ɗaukaka, su ne first class a cikin al'umma wanda annabinsu ya fito. Duk wata ƙabila yanzu ta zamanto ne ƙarƙashinsu, su kuma suna gani da su ne sama da kowa. Wa faddalnakum alal alamin, mun fifita ku sama da masiya yawancin mutane da al'umma. Kai suka ki, kai suka ce musu ba ba shi bane, ba a kaza bane, kar a kama su da hujja. Sai suka bi littattafansu a Taurat da Injila, suna cire sunan manzon Allah a ciki, da sifofin manzon Allah, da bayanan manzon Allah, suna cirewa, suna cirewa, duk suka zare, duk suka cire. To shi ne a nan, wajahadu biha, suka yi musun cewa ba su san manzon Allah ba, ba shi bane, amma wastaiqanata anfusuhum, a can cikin ina mind ɗinsu, cikin zuciyarsu, suna da yaƙini da tabbacin 100% cewa annabin ne. Amma me yasa suka yi haka? Zulman, saboda tsantsan kafirci irin na Yahudi. Wa uluwan, da son su zamanto su ne ne a sama, domin in suka miƙa wuya yanzu za su zamanto su ne ƙasa da Larabawa. Allah ke fanzur, ka duba, ku duba da Allah, jama'a masu karatun Qur'ani, ku duba duba na hankali, na tunani, na basira. Kaifa kana aqibatul mufsidin, yanda waɗannan mabarnata, yanda ƙarshen su bai dadi ba, domin daga ƙarshe duk Allah ya halaka su, ya halaka su a cikin ruwa, kawai saboda tsaban zalunci da son kai. Eh, kar wani, kar waɗan ƙabilar su zamanto su ne sama da su, kar annabi Muhammad bai zamanto shi ne sama da su da ƙabilar su, saboda shi ne annabin ƙarshe. Ta ubangiji rufa mana fi kalli, yanda suka kaskanta, yanda ƙarshen su ya ƙare, ruwa ya gama da su, Allah ya nutsar da su a cikin teku, kogin Nilu, suka gama yawo. To kai ka duba irin wannan, ka yi la'akari, ka hankalta, na kawo maka ƙissansu ne domin mai hankali ya hankalta, wanda Allah ya ɗaga shi, ya ɗaga shi kawai ka yadda, wane ya fi ni, Allah ya fifita wane sama da ni, Allah ya fifita wane sama da ni a ilimi, ya ɗaukaka wane sama da ni a dukiya, ya ɗaukaka wani sama da ni a menene, a mulki. Ka yadda cewa akwai wanda ya fi ka a duniya. In ka ce za ka yi faɗa da hukuncin Allah, da rabon Allah, to lalle za ka ganka a ƙasa. Allah ubangiji ya sa mu dace. Na'am.
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
نعم قصر النبي داود عليه السلام دا أنسى النبي سليمان نعم Allah ce walaqad ataina Dawuda wa Sulaymana ilma. Allah ce hakika na bawa annabi Dawuda da Sulaymana ilimi. Ilimi na hukunci, ilimi na annabci, ilimi na sanin shari'a. Na bawa uba da ɗa, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Da na ba su kuma hai suka nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qala sai dukkan su biyu din suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah mun gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah alladhi faddalana wanda ya fifita mu ya daukaka mu ala kathirin min ibadihi almu'minina sama da mafiya yawan bayin sa mumunai domin kowane annabi a zamaninsa cikin al'umman da aka aiko shi babu wanda ya kai shi daraja da ɗaukaka shine sama da dukkan al'umman da aka tura shi cikinta shine sama da dukkan wani a wannan zamanin nasa ga wannan al'umman tasa kawai to suka gode wa Allah bisa wannan ni'ima idan aka ce ga mumunai sai aka ce kai ne jagoran mumunan yana nuna Allah ya yarda da ilimin da imanin ka kenan ai eh Allah ya yarda da imanin ka kenan tunda an ce ga mumunai sai Allah ya zabo ka ce kai ne shugaban waɗannan mumunan wato kai mumini ne Allah ma ya yarda da imanin ka kuma ya sanya ka jagora ga mumunai to lalle kun fa ka zamanto mumini kuma zaɓin ka da Allah yayi ya yarda da kai kenan wanda Allah ya yarda da shi kuma dan aljanna ne wanda Allah ya yarda da shi dan aljanna ne shine suka yi godiya bisa wannan ni'imar da Allah ya musu ya zabo su ya maida su mumunai ya maida su jagorori ga mumunai sannan ya yarda da su yarda da su kuma yana nuna cewa su yan aljanna ne shi yasa suka yi godiya ta musamman wala in shakartum la azidannakum duk in Allah ya maka wata ni'ima ya maka wata falala ka gode wa Allah sai ya ƙara maka to suka gode wa Allah a bisa wannan wa warisa Sulaymanu Dawuda shi kuma annabi Sulayman ya gaji mahaifinsa Dawud a wajen mai iya hukunci da annabci da iya shari'a shari'a Allah ya bashi ilimin shari'a kun san an kawo ƙara a wajen su can wani mutum ya zo mai kiwo ne yana da shanun shi 99 ɗaya kuma ɗan uwan shi yana da saniya ɗaya in an haɗa su nawa to sai mai 99 nan kullun yana ƙoƙari ya kwashi ɗayan nan ya maida ita 20 ya maida ita 100 cikakke shi yana ganin 99 nan tunda ba su cika 100 nan ba shi yana ganin gaskiya kaman bai cika ba mai kwaya ɗayan nan maimako ya ƙara mai ya ce tunda kai ɗaya ne bari in baka 9 su zamo 10 ni in tafi da nawa 90 a'a yana kokari ya kwace ɗayan ne shi dai ya ga ya ci faɗari na shi din haɗa ka fa suka yi amma yana kokari ya kwace ɗayan ya mai rinto ya kore shi ya sallame shi sai aka kai ƙaran wajen annabi Dawud sannan kuma na biyu mutum ne ya sake dabbobinsa da daddare suka je suka yi ma wani barna a gona barna a gona wace gari sai ya kai ƙara wajen annabi Dawud mahaifin annabi Sulaiman kenan sai annabi Dawud yace wannan ai yace wancan ya zalunce ka sannan mai dabbobi kuma sai yayi hukunci sai yake to tunda dabbobinsa sun cinye gonan shikenan sai ya kwace dabbobin wannan mai kiwon sai ce mai gonan ya rike a madadin gonansa kai kuma ka tafi kuna ganewa yawa shine hukuncin da bai yi ba to sai dan shi annabi Sulaiman da yazo sai ya gyara a hukunci yace kai mai dabbobi ka je ka gyara gonan wancan ka gyara ta ka shuka ta ka gyara ta wani sa'in dabbobi su yi barna ma ba wai gonan mutuwa take ba a'a dan ganye ganyen suke shi amma za ka ga yayi toho ya taso yace to dole ka gyara gonan wancan ka sa taki sai ta kai level inda da take kafin dabbobin ka su shiga kai kuma ka rike dabbobin shi ka rika shan nonon su kana tatsa kana shan nono kana cire man kana toya kana sa abinci ka ci ka more sai lokacin da gonan shi gonan ka ta kai level kai mai dabbobi sai ka zo ka karbi dabbobin ka mai gona ya karbi me gonan shi amma ka kwace garke gaba daya ka ce mai gona ya rike sannan kuma shi wancan ya tafi sai in gonan sai toho kuma fa kaga wannan kuma zai tsira da gona da dabbobi kenan to irin hukuncin da yayi Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar wa annabi Sulaiman hukuncin shi kuma annabi Dawud sai ya zai nemi gafaran Allah to sai ya nuna kuma mai dabbobi inda da dare ne dabbobin su suka kunce suka shiga gona nan ne zai biya amma inda rana ne mai gona ne ya dace ya gadin gonarsa dabbobi a sake su su yi walwala su ci ciyawa kai ya ka rika tsaron gonanka in sun zo ka rika kada su can kada juya su kai ma haka da haka amma da yake da dare ne mai gona ya tafi yana bacci kai mai dabbobi yanzu ne ka zo ka abin nan to rashin tsaron gonan shi da bai yi ba ya tafi bacci saboda ba lokacin aiki bane da dare kai za ka biya amma inda rana ne yanda kake gadin tsuntsaye in kana shukan gero ko kuma shinkafa ba ana gadin tsuntsaye ba in sun zo barna ka kore su haka ba mai gona zai tsare gonansa ba mai dabbobi ba in sai barna kai ne ka bar gonanka baka tsare ta ba to yanda ake yake nan a wannan hukuncin duk annabi Sulaiman ya warware shine wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaiman sai ya gaji annabi Dawud wajen iya hukunci sannan Allah ya kara mai da wani abu kuma wanda bai bawa annabi Dawud ba shi annabi Dawud bayan wannan kira yake yi wallamnahu sanata labusin lakum litukhsinakum fi yawmi ba'sikum yawma wa harrikum nan sai Allah ce wa qala sai annabi Dawud Sulaiman yace wa qala shi annabi Sulaiman yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kullinna mantiqa tayri Allah ya sanar da ni yaren tsuntsaye duk wani tsuntsu idan yayi magana ina ji kuma ina gane abin da ya faɗa duk wata dabba sama ma tsuntsaye kai wa utina min kulli shay'in duk wani abin da kuka sani an bani shi in ji annabi Sulaiman na mulki da isa babu shakka inna hadha lahu al-fadl al-mubin lalle wannan falala ce daga Allah kuma bayyananniya Allah ya mun ni'ima ya mun falala ya fifita ni ba ma mutane ba kawai duk wata dabba yanzu duk wani tsuntsu in yayi magana ina ji sai ya zauna kai yana jin tadin tsuntsaye kaga yana dariya waɗannan akwai damuni akwai jairi wannan bai ji ina fata duk yana jin hiran su duk yana jin hiran su in wani ya tsokani wani ce kai ka fara takalansa ina jin ku kai ka zage shi kuma la u'azibannaka he na maka horo he na horar da kai kai ne mai tsokana kai kace mai kaza da kaza da kaza da kaza duk yana jin magana transparency kawai haka yace wa khushra li Sulaiman junuduhu annabi Sulaiman wata rana ya tara rundunansa zai fita sai aka tara masa runduna rundunan sun hada min aljinni na aljanu har aljanu Allah ya bawa annabi Sulaiman hawa a kansu duk wani aljani yana karkashin menene control na annabi Sulaiman da command da umurnin sa duka yanda kake tsoron aljani to shi annabi Sulaiman hora su masu yike in su yi laifi kira su ya hora su wal insi Allah ya hore masa mutane a lokaci ga runduna na aljanu ga runduna na mutane wa tsair ga runduna na tsuntsaye fahum yuzaun kowanne an yi su platoon platoon kowanne ga irin aikin da yake wa annabi Sulaiman an ba shi power a kansu ya fita ya tattara rundunan suna tafiya ga tawagan aljanu ga na mutane ga na tsuntsaye ana tafiya runduna ta ban mamaki ya keta wani daji yana tafiya da rundunansa hatta idza ataw ala wajin namli sai da suka zo wani daji na tururuwa annamlu sune tururuwa yana tafiya kawai annabi Sulaiman yana gaba komanda qalat namlatun sai yaji wata tururuwa ta yi magana wa ƴan uwanta tururuwa da suke suka bazama a wannan dajin babban tururuwan sai tace ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa dandazon tururuwa udkhulu masakinakum ku sauri ku shiga ramukanku ga annabi Sulaiman nan yana zuwa da rundunansa babu iyaka la yahtimannakum Sulaiman wa junudu kar annabi Sulaiman ya tattake ku da shi da rundunansa su kakkashe ku su murza ku su bide ku wahum la yashurun ba tare da sun sani ba yanzu in kana tafiya a mota ka san akwai wata tururuwa a hanya bi kawai kace ta sama da ita kawai kace in kana hayi akan doke kana sukuwa ka san inda kake taka akwai turarawa ko ko kiyashi take suka ce baka ganin su ba su kai girman da zaka gansu har ka kauce musu ba to ga annabi Sulaiman yana nan zuwa da rundunansa kada su tattake ku su karkashe ku ku duba yace ba tare da sani shi ba don ya san ba azzalimi bane sun san ba azzalimi bane annabi Sulaiman yana jin su fat abinda suka faɗa da umurnin da babban ya bawa mabiyansa jama'arsa da al'ummarsa fa tabassama dahikan sai annabi Sulaiman kawai sai ya yi murmushi ya fashe da dariya min kauliha saboda maganan da ta yi ita wannan shugabansu din wa qala sai yace rabbi ya Allah na auzi'ni Allah ka bani iko da karfi da kuzari an ashkura ni'mataka urika gode wa duk wata ni'man da ka mun ya Allah allati an'amta alayya wanda ka ni'imta ni da ita domin wannan ma ni'ima ce kawai ka rika jin hiran dabbobi sannan wa ala walidayya ya Allah ka bani kuzari da dama da hali na godewa ni'iman da ka mun game da iyayena da suka haife ni suka rene ni duk abinda na samu iyayena ne su ne silan zuwa na duniya Allah ka bani dama da iko na kyautata musu da musu biyayya da da'a da ladabi wani iya samu mulki irin na annabi Sulaiman fa iyayen shi sun daina ganin shi sun daina ganin shi yana can sai jami'an tsaro kawai tsakanin su da shi iyayen suna can kauye awa idan ma za su zo a ce kai ku koma ba za a gan shi ba yana hidima na jama'a sai ko ya ce ayi hakuri sai ran da nan zo akai abinci kawai danka yana so ya danka kace wai a tura abinci ha ya danka ma wata ni'ima ce ai ya danka ma wata ni'ima ce shi yasa idan mutum yana sada zumunci kada ce yana da waya zai buga wa iyaye a gaisa kuma ya tura musu abinci ya tura a gina musu daki a musu komai abin da suke so ana to su wannan abu fa su ganka a kwayan idon su saka a ido yafi musu ni'ima sama da dukkan waɗannan abubuwan kai ma ka je ka gansu ai yafi to yace ya Allah duk yanda za a yi wani abu da ba rashin kyauta na rashin kyautata iya Allah kada ka bani wannan iko Allah ka bani daman kyautata ma iyayena wa an a'mala salihan Allah ina roƙonka kar wannan mulki da kasaita da ka bani da irin wannan ni'ima da falalan da ka bani ya Allah ya ru'e ni in kasa yin ayyuka na alkhairi wale ya kasa zuwa sallan jami'i idan ya samu irin wannan matsayin da wannan mulki sai ya kasa zuwa sallan jami'i ya kasa zuwa tafsiri ya kasa zuwa sahun gaba ya kasa zuwa inda ake wa'azi saboda shi yana da waɗansu shagulgula da wannan ba komai bane kisa in aka gayyace wani babba gwamna ne ko wani senator ko kuma wani dan house of reps ko kuma wani minister sai ka ji ana yaba masa a ce Allahu Akbar ga his excellency duk da tight schedules din sa da yake da su da harkokin sa amma ya bar su ya zo jin karatun Qur'ani dane ya dace yayi sai ma Allah sai fa nake cewa masu irin wannan ustazan da muke dan harka da su daina fada musu haka ku daina fada musu haka ku nuna wai wadancan abubuwan da suka shagaltu da su duk da muhimmancin su sun fi wannan himmanci amma ya baro wancan duk da muhimmancin sa wai ya zo wannan to ai ka nuna wannan din ne mara muhimmanci eh duk da kaza'i da baki da hidindimu da taron da za a yi da tafiye-tafiyen sa da zai yi Abuja ko kuma kasan waje amma ya bar su yazo ya sallar juma'a da mu to juma'a ma wani wato abin agode mai ya bar hijima ya zo juma'a wannan ai kara nuna mai wannan din kaman babu daraja ne wadancan din ne masu daraja to ba haka bane gaskiya ba haka bane wadancan din ne ya dace ya bari ya zo wannan domin wannan ne yake alaka da lahirar sa don su ne aka halicce shi to saboda haka wancan ba girmamawa bane haka cewa a rika zuwa wancan baka zo ba wancan baka zo ba wancan baka zo ba wal akhiratu khairul laka min al ula muna ayyukan nan na lahiran ba sune priority sune abin da ya kafa duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to ya Allah na roƙe kar wannan mulkin da matsayin da dukiya da abin da ka bani ya Allah ya shagaltar da ni in kasa yin aiki na kwarai wa an a'mala salihan tarbahu ka bani ikon aikata ayyuka na kwarai da za ka yadda da su ka yadda da ni ya Allah sannan addu'a ta gaba wa adkhilni bi rahmatika ya Allah ka shigar da ni don rahamarka don nufinka ba don karfin mulkina ba ka shigar da ni fi ibadika salihina cikin bayinka nagartattu nagari duk inda nake in kasance cikin bayin Allah inna mutu gobe kiyama ma in same ni cikin menene fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Allah ka sanya cikin bayinka na kwarai ka sanya ni a cikin aljannanka wato madaukakiya madawamiya ina fata an gane na'am eh to wannan ita ce addu'ar da yayi annabi Sulaiman alaihi salam da ya roki Allah ya masa wannan favor din ya masa wannan abun nan sabo mashin to zamu ji gobe kuma abinda zamu karanta a nan gobe ya shafi asalin inda aka samo jarida da ƴan jarida da masu watsa labarai wannan ayan gaba ɗaya tana magana akan media ne da ƴan kuma jaridu da yaɗa labaru za ku ga inda aka yi extracting din sana'ar media da abun nan jarida da komai daga waɗannan ayoyi masu albarka saboda tantance magana kafin a yaɗa ta tabbatar da cewa an yi ta kafin a yaɗa kuma a yaɗa ta da manufa mai kyau za mu ji da yardan Allah subhanahu wataala a waɗannan ayoyin gobe da yardan Allah subhanahu wataala idan akwai ƴan jarida sai su kasa kunni gobe su san akwai shi a Qur'ani da ƴan media da ƴan social media da ƴan TikTok da ƴan Instagram da ƴan Twitter duk su san lallai ga yanda ya dace su mu'amalanci waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zabe su ya sanya su sune sana'an su sune aikin su in suka zame to lalle sai wuta ko su haddasa fitina Allah ubangiji ya datar da mu bari mu koma takaddun mu guda biyu na yau da suka zo hannu takadda ta farko tana cewa assalamu alaikum Allah gafarta wa malam mata ta ce tunda ta haihu aha tunda ta haifi kyamace bai yi wa yarinyan askin ba yau watanta uku shin akwai laifi ina neman ƙarin bayani akai Allah ya saka wa malan da alkhairi to tunda ka tambaya ka san da wani abu a ƙasa kenan ai tunda ka tambaya ka san da wani abu a ƙasa in ma kai a rayuwanka kaga duk jaririn da aka haifa ana mai aske kai baka yi wa naka ba wataƙila shi yasa kai tambaya ko kuma kaji wani cassette ko kuma kaji wani malami yayi magana akai to a takaicen takaicewa yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi wa jariri aski ranan bakwai da yanka masa rago da sama masa suna mai kyau yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai asalin aqiqa da muke ji ana fada ba haqiqa ba sai mutane suna cewa haqiqa ba aqiqa da ainun a aqiqa na sayo rago ne na aqiqa aqiqa din asalin shi shine aske gashin kai ana aske gashin kai sannan a mulmula shi a dan mulmula shi sai ai wayin din shi akan abin gwada kudi nauyin kilo na abin nan zinari da gold a dan sa gashin haka a dan abin nan a auna a ga nauyin shi nawa ne idan ya nuna daidai nauyin shi sai ka tambayi mai wannan abin nan din nawa ne kudin ya kama a naira inda na dan nauyin gashi sai ya ce tazani sai ka cire kudin kai sadaka da su yana daga cikin abin da duk malaman fiqh suka kawo to aqiqa asalin ta shine aske gashin jariri shine aqiqa rago kuma yanka shi ake yi mashi wannan jaririn sannan abincin da za a dafa a gayyaci mutane shi kuma walima ce ta ni'iman wannan falalan da Allah ya maka ta haihuwa a ci a sha a gode wa Allah subhanahu wataala wannan a gayyaci wannan a gayyaci wancan a ci abinci wannan ba shi ake kiran taron suna ba taron suna shine wanda za a yi shi da sassafe a zo gidan a taru wani ya tsaya ya ce sunan yaro kaza wani ya leka ya fada an ta arada ma yaro suna kaza ko suna yarinya kaza ai karatu a karanta ai addu'a a karanta suli ila fi su tabbade da kafa kaza kaza ai salati wannan ararraba goro wannan shine taron sunan da babu shi bid'a ne amma a hadu a ci abincin da na dafa saboda ni'imar da Allah ya mun ya bani ya ko ya bani da wannan babu laifi wannan sannan aske gashin yaro malamai suka ce idan aka aske gashin jariri idan ana kankare za ka ga wani abu kaman dusa yana fita kaman amosani to wannan kankare gashi dan wata fata ne da take rufe kan idan aka kankare ta to iska tana samun dama shiga gindin gashi ka ga yaro yana dan girma yana kara gwadi to saboda haka wannan sunna ne akramakallah sai a je a aske dan mata yawanci sun gano wannan abu yanzu ba a yi ma yaro yara aski sai kaga an bar gashi tum haka shi kuma mai gida sai ya bi kawai to Allah ubangi ya shirye mu an bar sunna sai a aske akramakallah takadda ta biyu tana ce assalamu alaikum ina roƙon addu'a akan harkokin kasuwanci na Allah ya ƙara sa mani albarka a kuma ya zaunar da ni lafiya tare da iyalina Allah ya ƙara mana arziki da zaman lafiya Allahumma amin Allah ya sanya maka albarka da duk wani mai wata sana'a ta alkhairi Allah ya sanya musu albarka a ciki ya sanya mana albarka a rayuwarmu gaba daya Allah ubangi ya bama kasan mu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki Allah ya yi mana matsaloli na rashin tsaro na rashin kuma abun da sana'o'i da yin abun da dama na yin ayyuka Allah ya tsare mana su gaba daya ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh